Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum mai saurare ga labaran. Wani harin jirgin sama da kasar Iraki ta kai gabashin Siriya ya halaka ƴan kungiyar ISIS 45 jiya Asabar. Komandan rundunar haɗin gwiwa ta Iraki ya ce jiragen yaƙi samfurin F-16 sun kaddamar da hare-hare kan wasu gidaje uku ranar Juma'a a garin Hajin inda shugabannin ISIS ke wani taro. Daga cikin waɗanda aka kashe ɗin akwai mataimakin ministan yaƙi na ƙungiyar da kuma shugaban sashin yaɗa labarai da wani hadimin shugaban ƙungiyar da kuma babban shugaban 'yan sandanta a cewar rundunar sojin a wata takardar bayani. Sojojin Siriya sun danna cikin yankin da ke hannun 'yan tawaye a lardin da Ra'a a wata nasarar da suka ƙara yi tun bayan ta ranar Talata. Rahotannin kafafen labaran gwamnati da na 'yan adawa sun faɗa jiya Asabar cewa an yi ta ɓarin wuta da kuma arangama a gabashin lardin da kuma sashin yamma na lardin Suwaida da ke makwabtaka da wurin. Wannan ce rana ta 5 da yaƙin ke daɗa tsanani har sojojin Siriya suka kai ga ƙwace ƙauyuka biyu, wato da Al-Bustan da Al-Shumariya, duk a cikin lardin na Dara'a a farkon wannan satin. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Observatory ta ce an hallaka farar hula 18 tun bayan da yaƙin ya fara tsanani, baya kuma ga sojojin gwamnati 13 da kuma na 'yan tawaye 10 da aka kashe. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An kyale wasu mambobin majalisar dokokin tarayyar Amurka 5 jiya Asabar sun shiga wani sansanin kula da yara bakin haure da ke jihar Florida. To amma an hana wasu jami'ai 5 daga cikin tawagar shiga cikin sansanin. Tawagar ta hada da wasu 'yan majalisa 4 da ke wakiltar jihar Florida da kuma Bill Nelson, ɗaya daga cikin 'yan majalisar dattawa 2 da ke wakiltar jihar ta Florida. Da yake magana da 'yan jarida bayan ziyarar, Nelson ya ce sansanin wanda ke ɗauke da yara kusan 1,200 na da kyau, to amma ya ce ba a bar su sun ga yaran ba ko kuma jami'an da ke tafi da harkar haɗa iyalan. Ya gaya ma sashin Spaniyanci na muryar Amurka cewa akasarin yara kimanin 70 da ke cikin sansanin sun yi magana da iyayensu ta wayar tarho. Ƙungiyar Taliban Shiyar Pakistan mai tsauraran ra'ayi ta tabbatar da mutuwar shugabanta a hukumance a wani harin jirgin sama mara matuƙi da Amurka ta kai gabashin Afghanistan, sannan ta kuma bayar da sanarwar naɗa madadinsa. Mataccen shugaban ƙungiyar mayaƙa Mullah Fazlullah da manyan kwamandojinsa 4 dama suna tafiya ne cikin wata mota a lardin hukunar da ke kan iyaka da ƙasar Afghanistan ranar 13 ga watan Yuni, lokacin da wasu makamai masu linzami da aka harbo daga wani jirgi marar matuƙi na Amurka suka dira kansu gab da ƙarfe 12 na dare. A wata takardar bayani da ta fitar jiya Asabar, ƙungiyar mayaƙa ta Tehrik-e-Taliban Pakistan ta ce majalisar shugabancinta ta naɗa Mufti Nur Wali Masud a matsayin sabon shugaba, sannan kuma ta naɗa Mufti Mahzim a matsayin mataimaki. Rundunar sojin Amurka ta samu ganin akwatunan katako ɗauke da gawarwakin sojojin Amurka 100 waɗanda suka ɓace tun a lokacin yaƙin Koriya na shekara ta 1950 zuwa 53 a kan iyakar Koriya ta Kudu da kuma Koriya ta Arewa, yayin da Koriya ta Arewar ke ƙoƙarin mayar da su ƙasarsu ta asali Amurka. mai magana da yawun rundunar sojin Amurka da ke yankin ruwan Koriya Kanar Chad Carroll ya ce tuni Amurka ta tura akwatunan daukar gawurki na karfe guda 150 zuwa wani sansanin sojin Amurka da ke kusa da birnin Seoul don maido da gawurkin gida Amurka. Kanar wato kasar Koriya ta Arewa ta amince ta mayar da gawurkin a yayin ganawar 12 ga watan Yuni a kasar Singapore tsakanin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump. Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Wakilan Amurka na shirin kada ƙuri'a a makon gobe kan wani ƙudurin dokar bakin haure duk ko da gaya musu cewa sukar ma su bata lokacin su da Trump yayi. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a sarau assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Kowa kasashen da suka ci gaba a duniya kamar anan Amurka ciyar da yara a makarantun primary da secondary abu ne muhimmi. Amma wannan sabon abu ne a wasu kasashe masu tasowa kamar Najeriya inda ciyar da yara musamman a makarantun primary ta zama babbar hanyar jawo hankalin yara da iyayensu su tura su makaranta. Ko da shike wasu rahotanni suna nuni da cewa da zarar an raba abinci yawa-yawa daga cikin yaran gida suke tafiya. Kan wannan batu na ciyarwa, gwamnatin Najeriya ta ce yanzu tana tafiyar da shirin ciyarwar a dukkan makarantun kasar bayan da aka yi gwaji a wasu jihohi ciki har da jihar Kaduna, inda shirin ya ci kuɗi dala miliyan 10,000 a shekara ta 2016. Da yake magana kan wannan shirin, gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufa'i ya ce da farko an fara shirin ne da makarantu 446, yanzu shirin yana da makarantu 456. Ga rahoton da Iliya Kure ya aiko mana.
We knew that the program would save parents money, expand the demand for farm products, and create jobs for the catering vendors. In a sense, winning for our children, depriving them of hunger, meant winning for our farmers and caterers.
Mun sani wannan shirin zai taimaki iyaye wajen rage kashe kuɗi, zai taimaka wajen faɗaɗa buƙatar amfanin gonaki da kuma kirkiro da aikin yi musamman ga masu dafa abinci. A takaice zai kawo ci gaba ta wurin kare yaranmu daga yunwa da kuma buɗe hanyoyin shigan kuɗi ga manoma da masu dafa abinci. Hakan kuma zai taimaki gwamnati wajen ɗaukar matsayi don aiwatar da dokar ilimi na bai ɗaya. Amma a hira da wasu mazauna Kaduna, abin da ke faruwa daban ne da zancen da gwamnati ke yi.
To ni a ganina ba a shirya wannan ke kawo su makaranta in sun ci abinci sai su tafi gida.
Suna na Rabo Mai Samari. To game da abincin da mai girman gwamna yana kokari akan ana ba yara free feeding. Yayi kokari kwarai da gaske. Amma mu iyaye dai muna dan damuwa domin muna ba mu da isasshen azuzuwa. Na biyu ba isasshen furnitures. Na uku ba mu da inda yara suna zuwa bayi. To mu ba mu ce ya yi kuskure ba da ya kawo wannan magana abincin nan, amma roƙonmu dai ya ƙoƙari ya tana da mana wayannan irin abubuwan nan.
Wata malama ɗaya daga cikin makarantun da ke garin Kaduna ta nuna bukatar da yafi dacewa a makarantun primary.
Maimako a basu wannan abincin, muna roko a taimaka a siya musu takardun makarantu domin su textbook wanda za su dinga tafi gida suna karatu, suna dan ko assignment na aka basu za su iya duba tu wannan textbook din da aka basu. Amma in aka ci abinci ne a dinga basu, abincin nan baya taimaka, domin da yawan su ma in suka ci abincin, in suka gama za su tafi. Gara mu ma nan cikin birni, amma a kauyuka in suka gama cin abincin nan ba ruwan su da ma karatu sai Wednesday sun tafi gida kenan. Amma in aka ce a daina wannan kudin nan, a converting dishi, a bada shi a siya musu kayan aiki na wanda za su dinga tafi gida da shi, in malami ya ba su aiki su ma je su yi a gida, wannan a gani na zai taimaka fiye da abincin nan. Kuma roƙon mu shine gwamnatin kasar nan su taimaka ma yaya da kujerun zama, domin yawancin makarantun ba kujerun zama. To baka zo na ka ji dadi ba, ya zaka yi ka yi rubutu? Muna roka a taimaka a ba ma yayan nan kujerun zama domin aiki ya inganta a wannan jiha.
Tattaro hankalin yara don su koma ajizuwa bayan raba abinci abu ne da ya sha karfin makarantu da dama. Ana gama raba abinci, karatu ya kare kenan a mafi yawan makarantun da na zaga. Dole ne a samu mafita ga wannan in har ana so yara a Najeriya su yi karatu. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
A jihar Katsina, wakilan majalisar dokokin jihar sun yunkuro wajen ganin an inganta makarantu da harkar ilimi a yankunan da suke wakilta a majalisar. Wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya zanta da wasu wakilan majalisar kan wannan kuduri.
Umar Ali Binda shine dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Binda a majalisar dokoki ta jihar Katsina, ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar domin daga darajar wasu makarantun primary a yankin da suka dade ba a duba su ba.
Wannan kuduri da na kawo don a daga darajar wannan makarantu a karamar hukuma ta Binda wanda suke kama haka, wato ko Dakwale Primary School wadda take a Bora Ward, sai Dandoro Primary School wadda take a Doro Ward, sai kuma Jiba Primary School wadda take a Jiba Ward, sannan sai makarantu na gaba da primary wato ko secondary wanda suke kama haka guda uku: Gamande Secondary School Tama a Ward in Tama, sai Gamande Secondary School Shibda a Shibdawa Ward in Shibdawa, sai kuma Gamande Secondary School Dallaji wadda take a Dallaji Ward. Waɗannan makarantu kamar yadda na gabatar tun daga primary schools din, waɗannan primary wasun su ciki an yi su ne shekaru da dama da suka wuce, kamar tun lokacin da aka yi UPE. Waɗannan makarantu wasun su sun samu ƙarin azuzuwa, to amma suna nan ba su samu irin gyara ba. Haka suke hidda ɗalibai, ɗaliban nan suna tahowa daga waɗannan primary zuwa waɗannan secondary schools kamar na zayyana. Kalilan daga cikin waɗanda suke da buƙatar gyara a cikin wannan karamar hukumata, da waɗannan primary school din da waɗannan secondary school uku da na zayyana, suna da buƙatar gyara da kuma kayayyakin aiki, domin kamar yadda na ce duk abu na da dan adam ya gina ko ya kirkira ko ya shimfiɗa yana son gyara bayan wani lokaci. To wannan makarantu sun yi shekarun da suke buƙatar waɗannan gyare-gyare, kuma suna buƙatar musamman su secondary schools din suna buƙatar kayan.
Ka ce makarantun nan da ke yankinka suna buƙatar wasu kayan aiki, wani irin amfani kake ganin za su yi ma waɗannan ɗalibai?
Kayayyakin aikin nan wannan shine zai taimaka wajen kyakkyawan koyarwa da kuma koyo ga ɗalibai da su malama.
Ya za ka kwatanta mani yanayin da su waɗannan makarantu suke ciki?
Idan ka ga hotunan musamman wannan Dakwale Primary School din, wallahi abin za ka kai kamar kai kuka, kuma za ka ji babu daɗi nan ciki waɗannan yara suke wannan koyo da kuma malaman su suke koyar da su.
To ko me ke matsayin su ƴan uwanka ƴan majalisa akan wannan kuduri da ka gabatar na gyara su waɗannan makarantu na yankin naka?
Majalisa ta yi amsa da wannan matsayi da kuma wannan kuduri, kuma yanzu abin da ya rage shine gwamnati, wato ko bangaren zartarwa, tura musu domin a aiwatar da wannan aikace-aikace.
Shi ma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dandame a majalisar dokokin tajar Katsina Alhaji Haruna Goma ya faɗa mani dalilin shi na gabatar da wani kuduri na gyara masu wata makarantar mata a karamar hukumar ta Dandame.
Lilina na gabatar da wannan kuduri a ƙasa ko in ce muka duniya gaba daya tana kira ga bada muhimmanci akan al'amarin ilimin yaya mata. To ko ba komai ba karamar nasara bace muka samu wanda a kalla ka duba kamar cikin garin na tabbatar mun yi bincike ba dauki yan primary one board akwai daliba sama da 800 a cikin wannan makaranta wanda yanzu ina mai tabbatar maka sun kai 1000 da wani abu a dan alfahari ne a matsayin mu na mutanen arewa wanda da ana yakamar ilimin yaya mata kuma an yi kira ga iyaye da su bada goyon baya ga ilimin yaya matan nan kuma sun tashi tsaye da kawo yaran su makaranta. To kaga tunda mun samu wannan ci gaba ya kamata ya zama mana mu sauke nauyin da Allah ya dora mana na kira ga gwamnati da ta duba wannan abu ta duba wannan al'amari ta dauki matakin da ya dace.
Alhaji Haruna Goma ya shaida mana cewa makarantar ta ƴan mata dake a karamar hukumar tasu ta Dandume tana fuskantar wasu matsaloli da dama.
To makarantar tana fuskantar matsala babban matsala da rishin azuzuwa. Na biyu ana ma neman karin malamai a makarantar. Ya kamata a ce su yara tun suna kanana mata mun koya musu tarbiyya hatta wuraren da za su tsugunna galibi a waje suke tsugunna. To in kaga yarinya tun tana karama ta kan gari ba ta jin kunya fitar tsareci ta kaga wannan ba abu bane wanda kowa zai so a ce shi ta saba da haka. Sai sa muke son gwamnati ta dau matakin gaggawa don killacewa da gina azuzuwa kuma da ƙara makewayi a cikin wannan makaranta.
Bello Abdu Dan Musa shine shugaban committee ilimi na majalisar dokokin ta jihar Katsina kuma dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Dan Musa shi ma ya nemi gwamnati da ta gina masu makarantar sakandare wanda a cewar sa makarantar sakandaren dake da ita ta samu cinkoso inda da yawa wasu in sun kammala makarantun primary ba su zuwa makarantun gaba sai dai in sun samu ta kwana
ba daga daraja bane ba gina sabuwa ce junior day secondary school saboda ita wannan makaranta an gina tun 1979 yau kaga kusan shekara 40 kenan kuma a lokacin the whole Safana district ita kada muke da ita har ɗan Safana nan suke karatu. To yau makarantar nan ta ciki ta kai matsayin ma makarantar za su dauke yaran ba inda za su sanya su. To shine na ga ya zama wajibi mu nemi gwamnati ta yi mamanta sakandaren wanda za ta rika yaya ɗaliban za su je ita wannan makaranta domin har yanzu ita wannan makaranta tana da primary school ɗin da ke ba ta ɗalibai ka ko yanzu akwai primary school aƙalla wajen 20 wanda suke yayewa nan kawai suke iya tafiya sai ko wanda Allah ya ciyar ya tafi makaranta kwana. So kaga akwai buƙatar wannan makaranta a wannan yanki domin ba da gudunma ko kuma ƙara ba da gudunma dangane da haɓaka matsayin ilimi a wannan karamar hukuma ko kuma a cikin garin Dan Musa.
Dan majalisa mai wakiltar karamar hukumar Mani a majalisar dokokin Alhaji Aliyu Sabi'u Muduru ya bayyana fatan shi akan yunkurin kafa makarantar kiwon lafiya a yankin na karamar hukumar Tamani.
Fatan da nake ga al'umma karamar hukumar Mani ni na isar da sako na azuran majalisa na kuma abinda Bature ke cewa primary assignment wato in ga cewa an na isar da korehi kuma ya shiga cikin kasafin kuɗi. So execution wato tabbatarwa yana bangaren majalisar zartarwa ina roƙon waɗannan bayan Allah su ma su ainihin ƙara zage damce kamar yadda san suna yi.
An ce wannan makaranta ba a mazabar kaza a kafa ta ba Tamani za a kafa ta ne a can yankin Funtuwa koya wannan lamari yake.
To abinda na sani dai a matsayin dan majalisa wani shine za a yi makarantar lafiya guda biyu za a yi school of nursing wato makaranta ta ainihin kula da koyon aikin jiya da ainihin kula da marasa lafiya. Saboda haka abinda na sani yake a cikin kasafin kuɗi na shekara ta 2018 shine za a yi makarantar nursing a Funtuwa za kuma a yi makarantar midwifery a Mani.
Zardin Salu Funtuwa sashen Hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Kullum muhimmancin ilimin ɗiya mata baya misaltuwa ga ci gaban al'umma kamar yadda wakilin sashen Hausa Sani Shu'aibu Malumfashi ya sake dubawa a cikin wannan rahoto.
To harkar ilimin mata dai yana da matukar muhimmanci ta duk in hanyoyi da dama idan mutum ya yi la'akari da su tunda kan zamantakewa da ma yadda ma za ta iya kulawa da kanta. Kuma dan jin Dankwagwab ya sanya na sami wani tsohon malamin makaranta wanda yanzu ma a halin da ake ciki shugaba ne na ɗaya daga cikin makarantun sakandare da ke nan Kaduna. Malam sunanka?
Sunana Alhaji Usman Hassan, principal na Government Secondary School Angoshanu.
To ina mai kokarin da muke na elementar da mutane game da muhimmancin ilimin yammaci. Munan arewa ana da dan sakaci haka. Wadanne irin tsokaci ne zaka yi game da muhimmancin ilimin yammaci wanda zai sa mutane su canza ra'ayinsu na cewa ni ba ni son yata ta karatu ko ga dalili?
Wallahi akwai muhimmanci da yawa game da ilimin yammaci. Akwai ma magana da ake cewa ka ilmantar da yammaci kamar ka ilmantar da ƙasa baki ɗaya ne. Yanzu dai in ka je asibitocin mu yawanci za ka ga cewa waɗansu abubuwa da ake yi na duba mata ga maza da suke, amma ka samu mace ta abun nan ba ga na gurin an tsare mutuncin mace an kuma tsare mutuncin mijinta ba. Sannan kuma akwai gurare da yawa wanda za ka duba ga muna buƙatan ƴaƴan mu su je su yi wanda yake mai muka bar ƴaƴan mu suka karanta to alhamdulillah. Kai ko a gida za ka ga idan mace tana da ilimi to yaranta da suke da su a gida tarbiyyar su tsaftar su da sauran abubuwa da suka shafi gida za ka ga daban take da wance ba ta da ilimi. Saboda haka nan kaga a cikin gidanka ma yana da kyau a ce matarka ta yi ilimi ya zaka irin makarantu da muke da su wanda suke kula da mata a nan musamman a Manan Kaduna za ka ga wato irin ilimin da suke bayarwa akwai bambanci. Kuma alhamdulillah muna da kira ga mutane kamar yadda aka farka ina kala farkawa a ci gaba da ilmantar da yammaci saboda ilimin tana da muhimmanci kwarai da gaske. Kuma ba wani bambanci a ce a karatun addini daban karatun boko a'a dukkan su ilimi ne wanda yake malumman mu da sauran pastoci da sauran duka bangarori suna kira da kai ƴaƴan nan a ji a ilmantar da su mata saboda ƙasa ta ginu al'umma ta ginu. Ko bankin nan ka je man Alhaji Sani za ka cewa wato wacce za ta je ta cika ainihin takardar za ta fito da kuɗi ko ta shigar da kuɗi idan ba ta da ilimin ya za ta yi sai dai ta nemi wacce za ta kama ta in ta je rubutawa nan ta rubuta mata abin da bai dace ba fa aka zo aka bin aka ga an samu matsala. Saboda haka nan ilimin ta in tana da shi kamar yadda kai magana sha'anin na polio da sauran alluran da ake yi mata da mai ilimi sai ta fita da wanda ba ta ilimi ta shiga gidanka ta yi magana ko da gidan ba wanda take jin Hausa ko abin ta yi magana abin nan. Kuma ita wacce za a zo a samu ta ga wacce ce Bahaushe ko mai ilimi sai ta fi sakin jiki da ita da ta ba ta duk abin da take bukata. Haka nan a banki idan ta je za ta iya daukan biro ta rubuta ta komai ta fidda abin da yadda take so kai in ka ajiye su ɗaya da ɗaya mallam ga mai ilimi ga mara ilimi wallahi a gurare daban-daban sai ka bambanta su da yawa.
Usman Dan Hassan principal na makarantar Jekaka Dawo da ke nan Gwayin Shanu Kaduna. Na kuma sami wata tsoho malamin makaranta Fatima Abdu Kazaure.
Gaskiya ba wa yammace damar ilimin samun ilimin nasara yana da muhimmanci kwarai da gaske. Akwai bambanci tsakanin macen da ta yi makaranta da wadda ba ta yi makaranta ba. Na farko zan zamantakewa nan da mijinta za su samu kwanciyar hankali za su fahimci juna za su zauna lafiya in tana da ilimi ko kuskure ta yi za ta fahimta in yi mata magana ba za ta hargitsa kaza ba. Amma in wanda ba ta ilimi ba ne ba za ta kwanta da hankalinta ba balle ta fahimci me mijin yake faɗa balle ta gyara kuskurenta. Na biyu wajen kula da ƴaƴa in kamar tsaftar jikinsu ta hanta musu wanka ta gyara su ta hidima kansu makaranta to kaga duk wannan in ban ba ilimi gare ta bata damu da ilimin ba bata san daɗin ilimin ba balle ta yi azama shirya yara bari su makaranta kada su hilatti in silatti za a darasi ba sana'a wannan duk bai dame ta ba. Kana wajen tsaftar gida ha'ilau ta san da za ta tsafta gidanta ta yi shara wannan tun muna makaranta ma wanda suka yi boarding school sun san irin wannan abubuwan a portion ake raba mutum kowa saboda tsaftar waje to wannan ta taho da shi har gidan mijinta ta san yadda za ta gyara komai bayi ta san za ta wanke ta san za ta shirya gadon mijinta ta san yadda za ta yi amfani da kaya a kitchen komai an sani da mutum a makaranta mun karanci wa'annan. Kana lafiyan yara ta san asibiti ba su lafiya zan takta azama kai su asibiti idan likita ya rubuto magani ta san irin adadin maganin za ta basu in na shafawa ne ta sani in na sha ne ta sani in cokali ɗaya za ta bayar ta sani in so biyu za a sha a rana ko so uku ta sani. To ko waye nan ta zamani aka bugo sai ta ce wake magana ko kuma da Allah duba mun waye ya bugo mun ko kuma duniyo mun sunan wance da Allah zana so in kira ta. Ka gani so ilimi yana da amfani wurin ƴaƴa mata sosai kwarai da gaske saboda haka da Allah iyaye su ba da muhimmanci wurin sa ƴaƴansu makaranta.
Fatima Abdullahi Kazauri tsohon malamin makaranta a Kaduna Najeriya. Ita ko malama Bilkisu Labran ƴar Adua ga abin da take cewa
yana da muhimmanci sosai musamman ta wurin mako ta bangaren siye da siyarwa tana da ilimin da za ta yi amfani musamman ga wayoyin nan da ake amfani da su za ta iya tallata komai nata. Kaga ba ilimi ba za ta yi wannan ba amma inda ilimi ta san yadda za ta saka kayanta ta tallata shi a siya ta karbi kudin ta waya ta tura musu kaya kuma diddai ta wayan za a yi wannan amfani da shi.
Bilkisu Labran sanin shi malufashi murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Haka zalika ilmin share fagen shiga primary sannan hankali ya samu karbuwa. Amma galibin wadanda suke amfana da shirin sune iyaye mazauna birane da manyan garuruwa. Ya batun yara kanana da suke yankunan karkara fa. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aiko mana.
Sabon fagen yada ilmi ga yara wato sashen share fagen shiga primary bangare ne da ya zame tilas amma kuma ya fi samuwa ne ga masu hannu da shuni da ma akasarin mazauna garuruwa da birane. Wannan al'amari yasa aka sami yawaitar tambayoyi dake neman bayanai. Alal misali, ko akmi gangami na musamman da sanar da mazauna karkara muhimmanci da fa'idar sa ƴaƴan su waɗannan azuzuwa. Malama Comfort Adada na kwalejin ilmi dake zin a jihar Taraba masaniya ce bisa ilmin yara kanana.
Yes now, you see
kuwa. Kaga a sashen ilmin yara na makarantar nan yayin da muka horar da ɗalibai akwai bibiya da muke yi wanda ita kuwa asusun yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ke sa ido. Haka ma hukumar ilmi bai da ta jiha suna da jami'ai masu rangaji don tabbatar da ƙaddamar da wannan tsari. Saboda haka ba kawai muna koyarwa ne mu kuma manta ba mukan yi bibiya don tabbatar da an kaddamar. To malama akwai jama'a da dama dake zargin rashin kwararrun malamai a wannan fannin. Muna da horar da malaman koyar da ƙananan yara muna da shi a kwalejin ilimi kuma ina ganin an kafa sashen koyar da wannan tun shekarar 2008 kuma mun yaye horarrun malamai kuma ina shaida maka yanzu haka dalibai da ke karatun ilmi share fagen shiga primary sun dara 167 iyaye ma na turo ƴaƴansu don su karanta wannan darasi saboda wayar da kan jama'a da aka yi don haka muna horar da su a matakin kwalejin ilmi kuma bitoci da muke gudanarwa tambayi waɗanda a da ba su da sani kan wannan fanni a karatunsu ta kwalejin ilmi ko ta jami'a mukan tara su don ilmantar da su.
Now bring them at the workshop level to enlighten them
since they have found themselves teaching this kind of people. Irin ta yara kanana zamu horar da su ta gajerun kwasa-kusai abu ne da muka yi a kowace shekara. Wannan shine shekara ta 10 da nake gudanar da wannan.
60-70% of primary education is in private hands today. Are there teachers?
Yaya su ko malaman makarantu masu zaman kansu wato makarantun kuɗi?
You see the people
kaga waɗanda suka tsara gudanar da waɗannan bitoci ba za su so a kashe kudaden su bisa jawrar neman riba na wani ba.
But what we do,
amma abinda muke a jihar nan makarantun kuɗi kan gayyace mu mu horar da malaman su mukan yi kamar a watan Disamba da ta gabata mun gudanar da irin wannan ga wata makaranta koyaushe muka samu gayyata muka je mu gudanar da bitoci.
Mutane danan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu da ga tari ba sai ba da shi da jaki
ni na raba sai an ba dan tarashin dindin nan ba nana tsaya waka kasan mu nas wata
abinda gwamnati kalihi mu da ilimi mi u kanana jahannam muna da potepo lokacin sitivite at satwan ne ba kai a duba ko barade suna sati sit to ga yanzu an kara sai yawa mallilwanta to kuma su jami'un kanana ana nan analiya kara su ba fasawa ba sakandare uku gare masa kwato kuma birni kabi akwai daya da guso kasashen kahin
garaba sai gwadaba binta da kwanta gora hanne na gaza to suna samu kari nene kari
babaye sakandare dan mu a akwai na koyon malanta akwai ta san kwata da gusau da bidda.
Masu aro da wannan Allah ya kawo mu ƙarshen shirin na gari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Chubahiro Dodone da kuma Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan daka ta yi sallama da ku sai makon gobe.
Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.